Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma 60. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumal muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa
amma shugaban kasa haka kawai ya rubuta wasika ya ce wai a kore shi aiki ya shiga hurumin da ba nashi.
Wani masanin shari'a kenan yake tsokaci kan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayar na Asallami Abdulrashid Maina wato tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga shirin fansho a Najeriya. Idan aka biyo mu a shirin za a ji cikakken hira. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Usman Ahmad Kabara da ma sharhin wasu jaridun Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ba mana akan na'ura. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. A yau ne al'ummar ƙasar Kenya suke fitowa don sake jefa ƙuri'unsu na biyu a zaben shugaban ƙasa duk da kiran da madugun 'yan adawa na ƙasar yayi na neman a ƙauracewa zaben. Daman kotun kolin ƙasar ta Kenya ta soke zaben a farkon da aka yi ranar 8 ga watan Agustan da ya wuce a bisa hujjar maguɗin da ta ce hukumar zaben ta yi. Sai dai shi wannan zaben na yau an dade ana jefa shi cikin matsala tun makonni biyu da suka gabata lokacin da madugun 'yan adawa Raila Odinga ya ba da sanarwar janyewa daga zaben saboda cewarsa hukumar zabe ta ki ta yi sauye-sauyen da suka nema. A jajiberin zaben na jiya Laraba, Odinga ya fito da sanarwar neman magoya bayansa da su kalubalanci zaben. A jiya New York ya kamata kotun kolin kasar ta zauna ta saurari karar da aka shigar na neman a sake dakatar da zaben, amma kuma sai zaman ya gagara saboda rashin samun isassun alƙalan da za su saurari shari'ar.
Sabbin matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo nan Amurka da za su fara aiki a yau Alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama. Sabbin matakan sun shafi duk wani mutum matafiyi na ƙasa da ƙasa da Amurkawan da ke komawa gida daga filayen jiragen da jirgin zai tashi zuwa Amurka, a cewar wata mai magana da yawun hukumar kula da tsaron ababen hawa Lisa Fabstein. Wannan dai yana nufin dukkan fasinjoji 325 da ke shiga Amurka a kullum za su fuskanci ƙarin matakan tantancewa. Kamfanonin jiragen sama da dama sun ce suna da hanyoyi iri daban-daban na yadda suke sarrafa fasinjojinsu a ƙarƙashin wannan sabon tsari. Wasu kamfanonin irin su Emirates da Egypt Air da kuma Lufthansa sun ce jami'an su ne za su yi wa fasinjojin tambayoyi. Sauran kamfanan sun kamar su Air France da Royal Jordanian sun ce za su nemi fasinjoji su riƙa cika wata takarda mai ɗauke da tambayoyi. Ana shawartar duk wani matafiyi da su wato matafiya da su baiwa kansu ƙarin isasshen lokaci idan za su yi tafiya, ganin cewa za su iya fuskantar matsalar ɓata lokaci wajen tantancewar.
Ƙasar Turkiya ta saki wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bil'adam guda 8 a lokacin da ake jiran sakamakon shari'ar da ake musu kan zargin aikata ta'addanci. Cikin mutanen da aka saka a jiya Laraba har da daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adam ta Amnesty International shiya Turkiya Idil Eser, tare da kuma da wani ɗan Jamus guda da kuma wani ɗan ƙasar ɗan asalin ƙasar Switzerland ɗaya. An dai kama su ne a watan Yuli lokacin da suka halarci wani taron ƙarawa juna sani kan tsaro a kafafen sadarwa a tsibirin Biyukada. Aka kuma ci gaba da tsare su tun daga wancan lokacin. Jimlar 'yan fafutukar guda 11 ne aka tuhuma da zargin suna mu'amala da mayakan ƙurda masu ra'ayin riƙau. Ana kuma zarginsu da zama mambobin kungiyar babban malamin nan Peter Lagulanke da yake jagoranta, wanda kuma yanzu haka yake zaman buya a nan Amurka. Turkiya ta ce Malam Gulen da magoya bayansa su ne da alhakin yunkurin juyin mulkin da bai samu nasara ba a shekarar da ta gabata, wanda Malam Gulen ya musanta hakan.
Jam'iyyar 'yan kwaminisanci mai mulki a China ta bayyana sabon tsarin shugabanninta waɗanda za su riƙa yanke hukunci a ƙasar, wacce ƙarfin tattalin arzikinta shine na biyu a duniya. Hakan ya sa masu fashin baki ke ganin wannan wata alama ce da ke nuna cewa yanzu shugaban China Xi Jinping na da karfin ayin abin da ya ga dama ba tare da an ja dashi ba. Zhang Min mai fashin baki kan harkokin siyasa wanda a kwanan nan ne ya ritaya daga jami'ar Renmin dake birnin Beijing ya ce shugaba Xi ya sauya tsarin shugabancin kasar inda ya rage kimar kwamitin gudanarwa na kasar ya mayar da su na jikinayika. Premier Li Keqiang da Xi Jinping su kadai ne suka rage kan makaman su a kwamitin yayin da sauran mambobin biyar suka yi murabus. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya masana a fannin shari'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na sallamar tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga shirin fansho a Najeriya bayan da gwamnatin ta Buhari ta yi ta fuskantar suka kan maido da shi da aka yi bakin aiki duk da cewa an sallame shi a lokacin gwamnatin PDP da ta shuɗe. Wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya fara da tambayar barista Sunday Joshua Wigra yadda yake kallon sallamar da aka yi wa maina ta baya-bayan nan.
Shi shugaban kasa ya kuskure domin bai da hurumin ya rubuta wai a kori ma'aikaci a aiki haka kawai domin yana ganin zai shafi mutuncin siyasa da shi mutuncin kansa.
To wari da don shi yana shugaban kasa me doka yace?
Doka ta shirya kafin a kori ma'aikaci sai yayi laifi, kuma in yayi laifi din za a rubuta masa takarda na tambaya ana query ya ansa query ga menene dalilin da yasa ga laifin da ake tuhuma sa da shi da ba za a kore shi a aiki ba. Idan ya ansa, idan bai gamsarwa amsan shi bai gamsar ba shine za a dauki mataki na ladabtar da shi wanda za a kore shi a aiki. Amma shugaban kasa haka kawai ya rubuta wasika ya ce wai a kore shi a aiki ya shiga hurumin da ba nashi ba.
Yanzu kamar shi wanda abun ya shafa kamar maina, kana gani a bisa doka a kuma matakin da zai dauka?
Kwarai da gaske yana da matakin da zai dauka, zai je kotu domin shugaban kasa bai da hurumi ya sa a kore shi a aiki. Yan Najeriya ya kamata yanzu su natsu, duk wanda ya ci ladan kuturu sai ya masa aski. Yaya aka yi maina ma in the first place wanda aka kore shi a aiki a zamanin Jonathan? Ana tuhumansa akan cewa ya ci kudin, ya yi sama da fadi da kudaden kudaden masu pension. Sannan yau a gwamnatin da ake ikirarin suna da gaskiya suna fada da cin hanci da rashawa, yaya aka yi aka dawar da shi? Anya
barista Sunday Joshua Wigra wani masani a fannin shari'a. Da muka leka jihar Bauchi, wata 'yan majalisar jihar ta kalubalanci gwamnan jihar barista Muhammad Abdullahi Abubakar kan yadda ke tafiyar da kudaden ceto jihohin Najeriya daga kumada tattalin arziki da suke samu daga gwamnatin tarayya. 'Yan majalisa wani burin Maryam Begel da ke wakiltar mazabar da ta zanta da wakilin mu Abdulhab Muhammad, inda farkon rahoton ta fara mai bayani kan yadda gwamna Abubakar yake kalubalantan gwamnatin tarayya kan waɗannan kudade ko da yake bangaren gwamnatin ya kare kansa.
Nan da Laraba da ta wuce satin can a bayan shugaban kasa ya zanna da wasu gwamnoni wanda kowa ya gani a talabijin da sauransu ya nuna rashin jin daɗin sa da yanda wasu gwamnoni har yanzu bayan dimbin kudade da tallafi da yake basu, amma a ce har yanzu ana bin su albashi. Amma ana yin wannan mitin washi gari shi ma sai gashi nan an dauke shi yana furta cewa ai kudin da suke nema gwamnatin tarayya ta basu ba roƙo suke ba, kudin su ne, haƙƙin su ne, kuma dole ne a basu. Sannan kudin nan babu wani wanda zai ce, sai dai ji kawai muke ji a kafafun watsa labarai a matsayin mu na 'yan majalisu cewa ya yi albashi da su, ya kashe su, wanda kuma haƙƙin mu ne mu sani kuma ba a kawo ba. Dalili kuwa da na faɗi haka, bail out din nan da ya karba ba mu san me aka yi da shi ba, ji kawai muke yi an yi albashi. To shikenan kudin gabaki daya albashi ya kare, me aka yi da kudi?
Baci ya bibiya albashi.
Albashin nan tukunna baya karban federal allocation, kuma in ka je ka tambayi ɗan ma'aikatan nan, ɗan uwanmu ne ma'aikatan nan, bayan ainihin basic salary babu wani ma'aikacin da ake biyan shi kuɗin hutu ko wani abu. Babban abu shine gwamna ya yi kokari ya nada 'yan majalisunsa, wato kwamishinoninsa da aidsinsa wanda za su taimaka masu gudanar da aikin Bauchi, kar ya yi aiki shi kaɗansa kamar yanzu yadda ake tafiya.
a mai da martani daga bangaren gwamnati. Bello Haruna dan Malikin Lanzai ya ce gwamnan Bauchi mutum ne mai ilimi kuma batun da yake yi babu na tozarciwa shugaban kasa.
Gwamna ya taba yi ba shugaban kasa ne sabili da mu gwamnan mu mutum ne wanda yana da ilimi, yana da basira, yana da tunani, kuma lauya ne. Ba zai taba committee din kansa ya san yanda shugaban kasa yake a Bauchi a cewa har zai iya yayi magana dan ya kushe shugaban kasa ba. Sabili da haka duk maganan da ya fada abu ne na zancen bail out da take fada, wanda in abu bai shigo masa ba ai ba zai ce ya shigo masa ba, in abu ya shigo masa ne zai ce ya shigo masa. Wancan karan ma haka aka yi ta yi, amma abu da ya shigo masa mu a Bauchi mun gani a kasa. Sabili da haka ita a yar majalisa tana fadan nata ne ra'ayin kanta na yar majalisa.
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla yanzu karfe 3 na dare ne da minti 11 a nan Washington DC, ana kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Ama libawan saiki iduna gabale galale yamma ga kuya ta agarin su ummar tuluku haba mutan gari ku gwada mai gidan su ummar tuluku ku tayama ummar tuluku ya tayi juma ya sai yanka ji kuma bidocin kafa da so ya kau shi sai man shanu ba kwanda tare nan zai kwana yanka ya mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan domo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan domo to labu wale bi balewa dan domo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ake miyagun kaya to da da ka
madalla yanzu kuma ga Usman Kabara da shirin nakasa.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata, idan ba a manta ba, mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Hamza Waziri Muhammad a Bautin Najeriya, wanda yake da bukata ta musamman, amma ya gama digirinsa har ma yana butar kasa tare da koyarwa a kwalejin kimiya da fasaha ta tare a Ali Polytechnic dake Bauchi.
Menene zaka ce ga mutanen da yake ga sunan ko matasa ne kuma suna da wannan nakasa suka ji mai da baraya zanto hanya ce ta rayuwarsu a maimakon yanda yake kai ka fito a ce
maka ya na ji dadin wannan tambayan da kanmu. A dalilin haka kuwa a matsayina na mai nakasa, Hausawa suna cewa wai mai daki shi ya san inda yake masa yoyo. Na kirkiro da kungiya ta non-governmental organization mai suna Initiatives for the Liberalization of Physically Challenged People in Nigeria. Wannan kungiya ta mu kuwa tana kokarin ta assasa ta yanda za a samu hanyoyi na taimakawa na kasa su. Mutane da yawa a cikin su in ka tara su ba dukkan bane suke so su yi ba. Dalili ne yayi dalili. Wai aka ce wai idan bera wai daddawa da sa'a daddawa da wari, in bera da sata daddawa da wari. To muna kokarin mu samu hanyoyin da zamu yi mu sama musu yanda za su iya rike kawunan su. Ni yanzu a kashin kaina ina kokarin assasa wata masana'anta wanda zamu deba ma'aikata na kasasu kaman 4 ko 5 haka, mu yi kokari mu dinga biyan su wanda ake cewa minimum wage, domin mu nuna wa gwamnati idan ana so a yi za a yi.
To ganin dai cewar al'amarin nan yanzu gwamnati ita kanta ba ta san yawan barace-barace din nan da ake, shin kana ganin wani shawara za ka bayar ma ita gwamnati, inda har da gaske ne take
To alal hakika na samu dama na yi presenting na paper a taron da aka yi na Northeast Zonal na APC on True Federalism. Babban abun da muke so gwamnati ta mana shine ta yi fasin mana asarar taba mana hannu akan dokan disability bill. Ya kasance mu ma mun zama daidai da kowa a ƙasar Najeriya. Saboda a yanzu da nake maka maganan nan muna ana ganin mu as second class citizens ba daidai muke da kowa ba. Nayi presenting wa shugaban wannan committee na tafi da mutane na guda biyu. Dayan yaron shi ma na kasashe ne amma shine yaci na daya a competition da aka yi wanda Nigerian Stock Exchange ta organizing a 2013. Yanzu haka yana ATB aji uku CGP and sa 4.5 a CGP and sa abin da yake kawai gama makaranta a cikin kashi biyar yana da hudu da nuna wa chairman na shi wannan committee. Dayan kuma da muka je da shi ya gama makaranta amma he still bai da aikin. Idan ka shiga cikin al'umma idan kana da nakasa idan aka kaga ana da interview idan zaka tura takaddanka dole sai dai ka boye nakasanka, because idan ka saka nakasanka a cikin wannan takaddan bara ma ka samu interview ba. And most of the time idan ka je interview ma idan aka ga nakasanka it's like automatic rejection.
To kaman irin kalubale kenan da kuke fuskanta?
Kalubale da muke fuskanta kenan, amma alhamdulillahi naji an ce an yi wannan doka a jihar Bauchi. To amma nake gani ko bata fara aiki bane ban sani ba, amma insha Allah za mu bincika mu gani ko tana aiki ko kuma ba a yi ta bane.
Ko akwai wani sako da kake so ka gabatar cikin tattaunawa mu wanda yake ban tambaye ka ba?
To alal hakika dai sakon da nake so na isar shi ne wa jama'a da suke sauraron mu gaba daya. Ita na kasafa ba kasawa bace, kuma babu wanda yafi karfinta. A cikin kasan nan aka samu gwamna da yazo yana kasa wanda a cikin garin sa idan da ya samu dama idan ya fita ba zai iya samu daman da zai iya tafiya a cikin kwanciyar hankali ba, saboda babu hanyoyin bai yi su ba. Amma shi ma kuwa yazo ya hadu da wannan jarabawar, babu wanda ya san gobe sai Allah. So irin da muke yi shine ku taya mu mu hada karfi da karfi a samu a mana wannan dokokin. A yanzu da nake maganan nan shugaban kasan Ecuador na kashashe ne, shugaban kasan America wanda yafi kowa aiki wanda yayi term guda uku yana mulki na kashashe ne. Ginin da ta fara zamowa accessible to people with disability a America White House ne. Amma yanzu unfortunately inda ake kare mana haƙƙin mu a Abuja ofishin is ba za kai a matsayin ka na me na kasa yanzu kaman ka je da wannan keken ba za ka iya shiga ba. To Bature yana cewa who is fooling who, inda aka yi kokarin bill din ta yi passing first reading second reading yan majalisa a yanda dai labarin ya zo mana sun gama harmonizing na ita wannan doka sun yi first reading second reading. Yanzu wanda muke jira shine muna jira Baba Buhari ya taimaka ya sa mana hannu wannan doka ta zama doka mu ma mu zama daidai da kowa. Al'umman da muka samu kanmu a ciki zan yi amfani da kalmar turanci, it's a society where if you are physically challenged the society or the community tries to disable your mind.
Yanayi ne wanda yake su mutane idan so zanka na kashashe to maimakon ma su tallafa maka she su dada mai da kai na kashashen.
Alal hakika ka san mu ɗan Najeriya muna da tausayi. To amma Bature yakan cewa wai teach a person, ka koyawa mutun yanda zai kama kifi ba ka bashi kifin ba. To abun da yake kasancewa shine kifin suke bayarwa. To a lokacin da kifin ya kare kuma me shi na kashashe bai san yanda za a iya kama kifin da kansa. Yanzu ni da nake maka magana zan iya parking mota na ba zan yi tafiyan kamar mita biyu zaka ga wani mai wucewa a keke ya tsaya don ya bani sadaka, saboda a kaman a haka aka gina mu. Duk wani kawai na kashashe da ka ganshi kawai kashashe ne
da al'umma suke nan
yanda al'umma suke mana kallo kenan. Amma alal hakika ina kirawa na kasasu taro sisi za su iya fara sana'a sun jima suna bara kalubalen da muke samu shine idan ka fara baran sai zuciyanka ta mutu da jari kalilan na fara kasuwanci nakan kashe AC ina zagawa da shadda don na sayar na tara abu na kaina ta kai ga ta kawo na tara sun dan yi kauri na shigar manoma na ajiye gata kan a gefe ba dan wani abu ba don ya kasance ina da hujja idan zan yi magana ba za ka kalubalance ni ka ce min na fito daga gida kaza 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 saboda na fara kasuwanci da jarin naira 12,000 wanda aka bani don nayi dinkin sallah ban yi dinkin sallah ba na je na ja jari da shi so ina kiransu ina kira da babban murya su duba su gani wa'ansu ƴan kananun sana'o'i ne za su iya wanda jari bai fi 5,000 ba zuwa 10 mu ya mu da ikon Allah za mu taimakawa kanmu za mu hada karfi da karfe mu ga mun ba da wannan jarin an fara
to ko da yake na ganka cikin kayan ɗan aikin botan kasa kuma kai ka ce mun har yanzu ma kana kokarin kammala digirin ka ne duke ne ka samu matsala ne yasa ka dawo ko kuma dai yaya ne
alal hakika matsala na samu kuma matsalan shine saboda yanda economy kasan mu ya shiga yake ciki dala ta yi tashin goren zabi wa naira so mu da muke kasashen waje lokacin mun sha wahala sosai kudin kuma ya kasance yanayin tura shin ma ya zama aiki to babu yanda na iya dole na dawo gida na ƙara shiri kan na koma yanzu da nake maka magana ina kokarin in Allah ya yarda na yi representing Nigeria a taron da za a yi Mandela Washington Fellowship da za a yi a New York 2018 din nan in Allah ya yarda
muna godiya Hamza Waziri Muhammad a wannan tattaunawa take da wakilin mu a jihar Bauchi wato Abdul Wahab Muhammad a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Gresham Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
kuma da lines kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridin kasar Ghana
da mu fara sharhin jaridin ne na yau da jaridan The Founder wadda babban labarin ta a shafin farko akwai babban hatsari jaridar ta ce ana gabatar da wani gini wadda aka nuna cewa na coci ne wadda ke da ainihin shinge daya da wani tashar gas din liquefied petroleum gas Allah daura da Ghana Trade Fair Company sai ganin irin hatsarin da aka fada a cikin kwanan baya inda waɗannan kamfanoni na gas ke kamawa da wuta suna banna na rayuka da har yau a wannan shafi na goma shugabannin kungiyar ECOWAS na fatan samar da kuɗi na bai daya a shekara ta 2020 jaridar ta ce an gudanar da taro na karo na hudu na shugabannin kasashen Afirka waɗanda ke aiki akan samar da kuɗi daya na Afirka ta yamma a ainihin birnin Niamey na ƙasar Niger tare da tabbatar da aniyarsu na hanzarta wannan tsari domin cimma bore na samar da kuɗi na bai daya kan shekara ta 2020 a shafi na 14 na jaridar The Finance din wani labarin ne ofishin ciyar da ƴan makaranta abinci har yanzu fa yana kulle ji jaridar da ta ce sakatariyatin jiha arewaci na shirin nan na ciyar da yaran makaranta abinci har yanzu fa ba a buɗe ba tun bayan da aka kulle shi kimanin mako ɗaya kenan yayin da wani rukuni na magoya bayan jam'iyyar MPP suka yi kukan kura waɗanda ke kiran kansu Bema Camp Youth suka yi kukan kura suna basu nuna kiyayyansu game da waɗanda aka ɗauka gudanar da wannan aiki ita kuwa jaridar Gold Street Business babban labarin ta shine a sake nazarin dokoki da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati jaridar ta ce director zattarwa na Institute of Fiscal Studies Professor Newman Kojekusi yayi kira ga gwamnati da ta sake nazarin dokokin da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati a cikin kasar sai wannan labarin kasar Ghana da Morocco sun yi yunkurin karfafa zumunci a tsakanin su. Jaridar ta ce kasar Ghana da kasar Morocco a can arewacin Afirka sun yi wani yunkuri domin haɓaka zuba jari a cikin kasashen guda biyu. Wannan ya biyo bayani da babban kungiyar kamfanonin Morocco ta yi ne cewar duk da zuba jari da Morocco ta yi a nan Ghana, babu ko kamfani ɗaya na Ghana a Morocco. Ita ma jaridar Daily Graphic babban labarin ta kenan. A maida muhimmanci akan tattara kuɗi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2018 kamar yadda babban daraktan zartarwa na Institute of Fiscal Studies Professor Newman Kusi ya faɗa. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida kai Redwan Allah, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke ba mana akan na'ura.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Al-Mustafa Sarki daga Tunan Warasan Kudu. Ina kira ga shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya da membobinta da ma waɗanda suka da kana makamanta, ku yi tsoron Allah, ku iya tuna yadda suna da suka aminta da kun suka zaɓe ku, amma kun mai da shi saniyar ware. Abin da ma ake faɗa mai tsara jiya da yau, wanzu abin har ina.
Assalamu alaikum, sashen na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar dakarun jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah, bari in zuwa fahimta wannan dama da na samu daga sashen Hausa na murya Amurka domin in yabi gwamnan jihar Katsina a Alhaji Aminu Bello Masari, duba da cewa ya ba da kalin ya ba da damar a shiga dajin daji da ake fama da farayi domin ganin an sasanta da su ba tare da an zubar da jinin bayan Allah ba. Kuma aikin ya samu nasara, inda yanzu kasuwanni a garin Koma Tsari suna tahiya a yanda ya kamata.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Hakika rahim matsalolin aiki tsakanin matasa ya yi kamari a jihar mu ta Yobe sakamakon koran ma'aikatan ɗanin hukumomi da gwamna Ibrahim Gadan ya yi a kwanakin baya, da kuma hana ɗan empowerment, wato matasan da suka kammala karatun diploma wanda suke koyarwa a makarantu ake baiwa 15,500 da ya dakatar kimanin matasa 9,000 da ya dakatar da ba su kuɗi kusan shekara ɗaya kenan yanzu, da kuma dimbin matasa da suke kammala karatu ba ayyukan ya jihar. Abin ya riga ya yi yawa, ya kamata gwamna Ibrahim Gaidan ya ɗauki sabbin ma'aikata gaskiya, saboda tun da ya hau mulki an mutu kuma an yi ritaya, amma ba a ɗauki gurabin ma'aikatan da su mai wannan gurabin ba.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
A yau ne al'ummar ƙasar Kenya suke fitowa don sake jefa ƙuri'unsu na biyu a zaben shugaban ƙasa, duk wanda kiran da madugun 'yan adawa na ƙasar ya yi na neman a ƙauracewa zaben. Daman kotun ƙolin ƙasar ta Kenya ce ta soke zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan Agustan shekarar ta wuce a bisa hujjar magu'in da ta ce hukumar zaben ta yi. Sabbin matakan tsaro a kan duk wani jirgin sama da zai zo Amurka da za su fara aiki a yau Alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama. Sabbin matakin sun shafi duk wani mutum da matafiya na ƙasa da ƙasa da Amurkawa da komawa gida daga filayen jiragen da jirgin zai tashi zuwa Amurka, a cewar wata mai magana da yawun hukumar kula da tsaron ababen hawa Lisa Pavlstein.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel ya tayani gabatarwa, da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Malama Zainab Abdulrahman. Muhammadu Lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC.